عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بينك هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi na Muktasar Khalil fil Fiqh al Maliki, wanda fadilatu Sheikh Al Imam Khalil bin Ishaq Al Jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala. A yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a babin da yake magana ko shimfiɗa dangane da abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake banta da su a hukunce-hukuncen shari'a, kafin mu shiga bayani akan abin da ya shafi aure. A yau a darasinmu na 200 da hulu za mu tashi daga inda mala yake cewa wa naz'i la'matihi hatta yuqatila wal manni liyastakthira wa kha'inatil a'yuni ko wa kha'inatil a'yuni wal hukmi bainahu wa baina muharibi. Wato yana jeranta mana abubuwan da suka keɓanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na farko anan yace wa naz'i la'matihi, da cire kayayyakin yakinsa hatta yuqatila hatta yayyaki. Abinda yake nufi, manzon Allah in ya sa kayayyakin yaki, ya canza kayansa, ya sa kayan yaki, to ba yadda za a iya cire kayan yakin da sai an yaki. Hakan kuwa ya faru ne a yakin Uhudu a shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah daga Makka zuwa Madina, lokacin da kafirai suka hada runduna, wata makekiyar runduna suka tinkari birnin Madina. Labari ya iso wajen manzon Allah, ya tara sahabbai yana tattaunawa da su. Da dama daga cikin su sun raja a kan cewa wato a shirya a tinkari wannan rundunan, saboda waɗansu daga cikin su ba yi yakin Badar da su ba, kuma rashin fitansu yakin Badar sun ji haushi, sun yi nadama, suna Allah Allah wani yaki ya zo wanda za su samu su ma su yi participating ko su ba da gudumawansu. To shi yasa da yawansu sai suka raja. Annabi shi kuma yana hango wato hatsarin da ke cikin haka, kamar yadda waɗansu ƙwararru suka ga, suke ganin tinƙarin waɗannan runduna ɗin na kafirai akwai matsala, akwai aiki, dole sai an shirya. To amma tun da sun rinja yadda cewa Annabi ya fita, shi ne manzo Allah ya shiga gida ya je cire kaya a matsayinsa na shugaba na jagora, ya sanya kayayyakin yaƙi, ya ɗauki kwalkwalinsa ya sa, sannan kuma ya ɗauki abubuwan da ake sawa dai na yaƙi. Shikenan da ya fito, to waɗansu sai suka yi tunani, suka je, muna ganin kaman lokacin da ake tattaunawa nan mun takura wa manzon Allah, mun yi insisting cewa sai dai a fita yaƙi, muna ganin kaman baya so. To bayan ya fito da kayayyakin yaƙi, sai waɗansu suka same shi suka ce muna ganin kaman mun takura ka, saboda haka ka koma kawai ka cire wannan kayayyaki, ka yanke hukuncin da ka ga yafi dacewa. Tunda manzo Allah yana amfani da wahayi, kuma akwai hanyoyi da dama wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai taimake shi ko zai masa gudumawa. Sai manzo Allah ya ce ai babu annabin da zai sa kayayyakin yaki har a matsayi haka ya sa kayayyakin yaki ya cire ba tare da yaki ba. Sai an je fagen daga, tunda na sa to sai kowa ya sa. Kuma kun ga da aka je yakin Uhudun an sha wahala warai da gaske. Shi yasa a can bayan mun karanta aka ce Annabi ya yi shawara da ainihin sahabbansa, dole ne cikin al'amarin da wahayi bai sauka ba, kamar yadda ya yi shawara da su anan, kuma ya ɗauki abin da suka yanke shawari. Sai dai kuma bayan ya ɗauki mataki sai suka ce a'a, ya kamata a dawo baya, ta babu maganar dawowa baya, sai dai a je gaba. Don ka hada wannan da washa wirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin, dama haka ne. Lokacin da aka zo ana tattaunawa, za ga wani bangare yana da wuyan lamari. To idan mutane suka yanke hukunci suka takura a dauki aka to sai a dauka. In yazo an samu matsala sai a sake riba a dawo baya. To wannan shi ya nuna cewa tunda annabi ya sa kayan yaki ya ce ba zai cire ba, kuma babu wani annabi da zai sa kayan yaki ya cire ba tare da an yi yaki ba, to da wannan ne suka ce yana daga cikin kususiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai dai kuma idan an duba ko ɗansu yaƙe-yaƙen da annabi ya sa kayan yakin aka je amma ko ba a yi yakin ba, to shi yasa malamai ba su cika ƙarfafa wannan magana su jage a kai ba. Sai dai ga abin da ya faru a yakin Uhud, hatta yuqatila, wato wa nasila matihi, da cire kayayyakin yaki kamar irin su garkuwa da kwalkwali da sauransu, hatta yuqatila, har sai ya yi yaki. Wannan kenan. Sannan wal manni li yastakthira, annabi an hana ki yayi kyauta domin neman kari. Wannan wajibi ne ga annabi, duk kyautan da ya yi to ya yi domin Allah ne, ba domin ka biya shi ba. Amma sauran al'ummansa an ba su dama, so suna iya yin kyauta domin neman kari. Dalilin da ya sa aka hana annabi yin kyauta domin neman kari sai dai ya yi kyauta saboda Allah, yadda mutane za su gane shine fadin Allah ta'ala, wala tamnun tastakthir, kada ka yi kyauta domin ka nemi kari. Ina fata an gane. Amma yanzu ni ina iya yin kyauta domin nemi kari, saboda haka zan iya samo wani abu kamar na yi tafiya sai in sayo lemo da ayaba da abarba in kawo alaji da alaji, in ce masa wannan ga kyauta ne na kawo maka domin saboda na ga kwana biyu kana fama da zazzabi, kana fama da ainihin rashin lafiya, ka samu ka dan farfado. Alhali a ɗaya gefen na yi haka ne wa alhaji ɗan ladi saboda ina son an kwana biyu zan tura shi wajen alhaji Abubakar ya nema min aure, kuma tabbas idan ya je ya yi maganan auren nan to ga dukkan alamu za a karɓa, za a saurare ki. Shi yasa sai na kawo masa wannan lemon domin saboda ni ma ya min abin da nake so. Kwaɗan ko bayan kwana biyu sai na ce da Allah ina son ka samu alhaji Abubakar ka yi masa magana, ina neman ƴarsa, muna ina son a ɗaura auren nan da wuri tun kafin shekaran nan ta ƙare. Sai ka ce ai babu damuwa, farkon abin da ya faɗo maka lemo da ayaban da na kawo maka, tunda kai ma na maka wannan barka mun wannan ta wani ɓangare. To amma kun zo ne abin mamaki, duk an ba da dama wa mutane su yi haka domin saboda ba a son a takura al'umma, kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma ja'ala alaikum fi dini min haraj, bai sanya muku hukunci cikin wannan addini ba. Babu yadda za a yi a ce mutum ya shigo addinin musulunci kuma addinin musulunci ya takura shi, amma mafiya yawa an fi samun haka a tsakanin manyan mutane da kuma ƙanana. Shine za ka samu ƙananan mutane, musamman mutanenmu da suke karkara, mutumin da ya kamo hanya zai shigo gari zai riko maka kuka, zai riko maka addu'a, ko kuma ya riko maka abin nan kanya ko wani abu makamancin wannan. Wani zai kawo maka rogo, irin ɗanyen rogo ɗin nan ainihin lafiyayyen zai samu. Wani ma zai zo da ƴan kajinsa kamar guda biyar hakan nan, wani zai zo da ɗan wake bai wuce mudu uku da rabi ba haka dai. To mafiya yawa waɗannan kyaututtukan da ake kawo muku a birane, to akwai wata manufa, akwai wata manufa. Shi yasa in ka gane ana son ka gane din. Wanda ya kawo maka wake mudu biyu da rabi, idan ya zo tafiya sai ka duba ka gani, ka natsu ka ga me ya kamata ka baki, me ya za ka samu kaftaninka da wando ka ɗauka ka baki, ka ce ga wannan ka je ka dan ƙarasa. To shi in ka baki fa ranar juma'a zai rinka sa wannan da ranar da za a ɗaura aure, ko in yana zuwa wajen suna, in za a je wajen suna kayan da zai sa kenan. Ko ba mamaki bayan an ɗan kwana biyu kuma sai ga ya ɗan riƙo maka waɗansu kaji guda biyu ƴan ƙaya-ƙaya, kai in an bar ka sai ka ce ma ba su gama wayo ba, gama sai ya ɗan riƙo maka saboda ya ji daɗi. To lokacin da ya zo tafiya sai ka ce ai kayan nan da na baka na manta akwai hula, to bari in haɗa maka da hula, saboda duk abin da na ƙasa ya yi kyauta da shi wa na sama to akwai wata manufa. Musulunci bai hana wannan ba. aka ce ma ba biya ba kauye abin da ya kawo ba yana iya bayan ya tafi ya dawo ya ce na fasa ni ce kajin nan wallahi ba shi ne ban biya ba ala ali kuma an yanka kaji an yi farfesu har da shi ba kauyen aka ci eh sai ce maka wallahi ba shi na karba ko ban biya ba to zai ka san yadda zaka yi da shi tunda ya ga baka masa kyakkyawan sallama ba mazala sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan an masa kyauta to yakan samu hanyar da sai ya biya in dai kai kyauta wa annabi zai biya amma annabi yayi kyauta don a biya ki shine aka hana shi ina fata an gane saboda me saboda kaman babu dattako a ciki kwarai da gaske tunda ni ma da na dauki kayan lemo da menene na bada Allah domin ya je ya nema mini aure wajen Alhaji Abubakar ai kaman cin hanci ne ai kaman cin hanci ne saboda haka wannan hanyar da nabi bai kamata a ce na bi ba ya kamata bai da lafiya na kai masa kyauta tsakani da Allah sannan kuma nan da nake so ko nake neman alfarman sa yi wani abu wannan kuma inje in nema yayi domin Allah ba tare da ya duba wancan bangare ba ina ba ta an gani to saboda haka annabi an haramta masa yin kyauta domin neman kari shine wal manni li yastakira da yin kyauta domin neman kari amma idan dan uwanka da kawai ya kawo maka abu yana neman kyautan wani abu baka bashi ba yana iya fasawa kuma ka bashi din ya halatta kaga kenan kaman kyautan ba don Allah bane amma dai musulunci yayi sassauci akai wannan shine kawai kai kuma da haka zo aka kawo maka wannan takura ka duk wani lokaci za ga mutum an kawo masa kyauta bayan ya shiga cikin gida su matan cikin gida da yara suna ta munna kai kuma kana ta gunaguni kai kadai domin saboda me saboda an gama takura ka kana ta gunaguni kai kadai to amma duk da haka a danna zuciya ayi abin da ya dace wa ka'inatil a'yun sai kuma maha'inciyar ido wannan ma an haranta wa annabi kwarai da gaske manzo Allah baya munafinci baya munafinci kamar misali yanzu a zo ana ta abin da annabi ya yi da kiransa ya dan gwada wa mutum wani abu da kira annabi baya yi ne baya yi saboda akwai abin da yake in kana babba ka riga ka wuce wannan bai kamata ka yi ba abinda kawai aka ba da dama shi ne a wajen yaƙi kuma alharbu kuda domin ka'inatul ayun wato kaman ha'inci akwai ha'inci a ciki ka gwada wani abu kawai a yi wani abu ka gwada sainin a yi wani abu ba tare da ka faɗa da baki ba amma su mutanen ka sun gane abinda kake nufi ba daidai ba ne babban mutum baya haka sai dai kawai zai kalla ya kalla kawai ba za ka gane cewa eh ne ko a'a ba to haka manyan mutane suke Allah tabaraka wa ta'ala da kansa yace alama ka'inatul a'yuni wa ma tukhfi sudur musamman irin wadanda suke zama a bakin hanya mata sun zo wucewa kana limami ko kuma kana ladani ko kana wani ustaz mata sun zo wucewa a gaban mutane sai ka kauda kanka daga nan kuma a can gefe ka dan kyallare idonka kana ganin su kana gama musu gani to ya alama ka'inatul a'yuni wannan maha'incin idon wannan ha'inin Allah yana ganin sa saboda ka haramun ne annabi wannan to duk wani babban mutum ma wato haramun ne wannan sai dai idan a wajen munasaba kaman wajen yaki a wajen yaki an bada dama saboda in ba yi haka ba ba mamaki ba za a samu cin nasara ba wal hukmi bainahu wa bain muharibi sannan haramun ne yin hukunci tsakanin annabi da wanda yake yakansa kamar tsakanin annabi da wani kafiri ba a sanya annabi a gaba a yi masa hukunci ba zai yi ba Allah ya riga ya zaɓi waɗannan annabawa saboda zaɓi ne na Allah Allahu yastafi min almala'ikati rusulan wa min annas inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamin zuriyatan ba'daha min ba'd saboda haka zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ba yadda za a yi gurfanar da annabi a gaba ba zai yi ba ya yi hallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasuli don haka sai za a gurfanar da annabi abu ya lalace kun san da wannan ne fa masu ilimin zamani na dokoki suka yi kwance-kwance suka yi dabara suka ce gwamna ba a gurfanar da shi shugaban kasa ba a gurfanar da shi ina jin ma minista ma ba a gurfanar da shi ko da kwamishinoni sai aka yi doka aka sa su ba za a gurfanar da su ba matukan suna kan wannan to ta waje a musulunci tsarin da aka sa yana da kyau don aka ce shugaba ka kaf gaba daya an gufanar da ke akwai hatsari amma mafiya yawa ne yanzu ba su da gaskiya kware da gaskiya saboda ma sun samu wannan protection din ko jurisdiction din shi yasa suke yin abin da su ga dama sai ga mutum baya so ya sauka daga matsayin saboda in ya sauka yana sauka za a ramke shi da yake dokan ba ta Allah ba ce wani yana sauka zai gudu wani kuma air force za a tare ki a kwace fasfotinsa a kama ki kwarai da gaske doka ga wato idan akwai kyakkyawan manufa domin saboda kar a jirkita hankalin shugaba ya kasa aiki wa mutane kaga musulunci yana goyon bayan wannan amma in baya da gaskiya yayi amfani da wannan dama domin saboda me saboda ya cimma burinsa ya zalunci mutane to kaga wannan kuma ba daidai bane ina fata an gane to saboda haka wal hukumi bainahu wa bain muharibi a ta za a yi hukunci tsakanin annabi da wanda yake yaka a gurfanar da su a yi musu alƙalanci wannan ba zai yi ba to sai na gaba wa rafi sauti alai da daga murya akan annabi mutum ya daga murya akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ba zai yi ba ba a daga murya akan annabi duk wanda zai yi magana wa manzon Allah ba zai daga muryarsa sama da muryar manzon Allah ba saboda Allah tabaraka wataala ya hana يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض كما يدعى الله يا أمتا دون لي أكا يي أكا تقول لي حقيقة يكن فضا سلوشي دباء أدى مريا سمد مريا منظم الله ولا ندائه كما هل ينزق صوفية تيتا النبي باء كرنسا من وراء الحجرة wato a bayan al-hujrati wato abin da ya kafi menene zamu ce kaman a ce ko daki ko ko kuma ainihin daki bayan daki a kira manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan bai halarta ba saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم إلي والله غفور رحيم الله يغفر تموت إن الذين ينادونك من وراء الحجرات للي ولن تذكي كرنك أبايا أكون ماتنك ولن سكا وياواني سكا زوسنا محمد محمد كيف إيما سكي كرنك يا محمد سي الله يتي أكثرهم لا يكيلون ما في آيون سباسد حنكني saboda ba su da ilimi da wannan ka'ida ce manzo Allah ba masa haka manzo Allah ba masa haka saboda girmama shi kada a rikita shi wa bismihi abinda ya kamata a rubuta kenan nan ya sa bismihi wa bismihi wa bi ismihi kenan da kuma ainihin suna da kiran sunan annabi a kira shi da sunansa manzo Allah ya kira shi da ainihin sunansa bayin haka saboda Allah ya hana la tajalu du'a ar-rasul bainakum qad wa'a ba'dikum ba'da Allah ta'ala ya hana kamar yanzu yadda zaka zo ka ce kai sadiq to ko annabi abokinka ne ko sa'anka ne ka ce kai muhammadu ba zai yi ba kai muhammadu ba zai yi ba ba a kiran annabi da sunansa sai dai a ce ya muhammad ya rasulullah ya nabiyallah kira ka girmama wa kenan tunda Allah ta'ala ya ce kar ku sanya kiran annabi la tajalu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kamar yadda sashin ku suke kiran saki qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim saboda haka takaran zan ake yi to kuma anan ya kamata a ce ambaci a zamanin annabi mutum zai iya haifan da ya kira shi Muhammad saboda idan ya zo bayan ya girma ya zo majalisan annabi wani ya zo ya ce ya Muhammad sai manzo Allah ya juya sai wancan mutumin ya juya ga waye ke nufi abinda ya yi daidai yasa ga masabar malikiya suka ce lokacin da annabi yake nan yake da rai ba za a haifi da sun yi masa suna Muhammad ba saboda kana samu matsala kamar yadda yake ba za a yi alkunya da alkunyarsa ba duk da kasancewa hadisi ya ce ku ambaci yaranku da suna na amma kar ku ambace su da alkunyata ya Abul Qasim tunda idan musulmi suka samu tarbiyya ba za su kira su ce ya Muhammad kai Muhammad yana da wahala musulmi dai ko wanda yake da hankali ko wanda yake da ilimi ba zai haka ba ashe kenan ka ji ana ya Muhammad kai Muhammad to ana nufin wani Muhammadun ne ba manzon Allah ba amma ya Abul Qasim wani ya sa matsansa Al-Qasim ya kira kansa da alkunyan Abul Qasim manzon Allah kuma ana kiransa da Abul Qasim kaga za a samu rikici to a takaice dai Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala yana ganin cewa bayan manzon Allah ana iya ambaton sunan mutum da sunan annabi ko a masa alkunya da alkunyan manzon Allah tunda manzon Allah ya bar duniya to kun ga wannan fahimta kusan tana da saiti kwarai da gaske yasa aka samu Muhammadun da yawa bayan manzon Allah aka samu Abul Qasim da yawa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu duk wanda kazo kace Muhammadu ai ba wanda zai taba tunanin cewa manzon Allah kake dashi ko kace Abul Qasim wani yace manzon Allah ne a ina sai dai idan kansa akwai jururi in kansa akwai jururi akwai wani abu to wannan kan ba mamaki amma dai mutum yana da lafiyarsa dai a yanzu ka ce Abul Qasim ya ce da manzon Allah kake nufi yana da wahala an gane ko to saboda haka wa rafqin sauti alai alaga murya ga annabi haramun ne wa nida'ihi min wara'il hujra a kira annabi ta bayan dakunan wato matansa ko dakin matansa haramun ne wa bismi a kira annabi kai tsaye da sunansa haramun ne saboda an taka dokokin ayoyin Qur'ani dole a girmama manzon Allah wa ibahatil wisali sannan an halatta wa manzon Allah mai alwisal alwisal shine wato sadar da azumi mutum ya yi azumi lokacin bude baki ba zai bude baki ba lokacin suhur ma ba zai yi ba sai ya wuce gaba daya shine alwisal mutum ya dauki azumi kawai sai ya ta wucewa binsa to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana ya hana sahabbai dun ya ga suna koyi da shi ya hana su wasu suka hannu wasu kuma suka ci gaba da yi da ya lura cewa suna so su yi koyi da shi tun da laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira da su yi koyi da annabi kenan da aka zo shan ruwa sai ki shan ruwa aka yi magriba aka yi isha ne shiga gida su ma ba su sha ba washe gari ya ce yana azumi su ma suka wuce sai da ya ga sun tagayyara ya ce na faɗa muku ya ce ni fa ba kaman ku ba ne inni laftu ka ahadikum ya ce ni fa ba kaman ku ba ne ya ce ni ɗin nan Ubangiji yana ciyar da ni yana shayar da ni saboda haka kar ku bina ba idan an zo buɗe baki ku yi buɗe baki shi yasa ƙa'ida ce wato sunna ce daga cikin sunnonin manzo Allah idan an yi azumi na farilla ne ko na nafila rana tana faduwa kafin a yi sallar magriba ka sha ruwa gaggauta shan ruwa din nan karantarwar annabi kamar yadda yake jinkirta suhur ma karantarwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma tazarce ba naka bane na annabi ne Ubangiji yana ciyar da shi yana shayar da shi tunda akwai annabci da manzanci tsakaninsa da Ubangiji baka yi saka sani ba ba za ka iya shiga ba to shi yasa aka ce a nan ba a koyi da annabi a wajen tazarce na azumi ba a koyi da annabi saboda shi yana da matsayi na musamman khususiyya ce gare shi ina fata an gane saboda haka wa ibahatil wasal an halatta wa annabi sadar da azumi ba tare da ya sha ruwa ko kuma ya yi suhur ba wa dukuli makkata bila ihramin kuma ya halatta ya shiga makka ba tare da ihrami ba to nan ga masabar malikiya suna ganin ba yadda za a yi ka shiga makka ba tare da ihrami ba ka shiga makka ba babu ihrami ba zai yi ba to amma yanzu yanayin yadda abubuwa suke za ka shiga makka ba tare da ihrami ba kuma shine zance mafi inganci. Sai dai wa biqitalin da ainihin yaki, to wannan shine magana. Wazala da kansa yayi magana yace ni ma an halatta mun ne na lokaci guda lokacin da ya fito Makka, yace amma a yaki birnin Makka haramun ne, ya kan birnin Makka haramun ne. Saboda haka ash-shahrul haram da al-masjidul haram ya kan su haramun ne. Yace ba mamaki wani nan gaba zai zo yace ai manzon Allah ya yaki Makka, yace to ni Allah ya bani dama ne na wani lokaci, amma ku ba ba ku dama ba. To kaga wannan kusufiya ce gare shi, an ba shi dama ya zo lokacin da zai shiga Makka, amma yace kar ku yi fala, kar ku kashe kowa, amma duk wanda ya tare ku kuna iya gamawa da shi. Yasa wanda aka kashe mutum wajen 20 da wani abu ne kawai, su ma sai da suka sha gaba. Amma kusan sauran kofofi duk sun kai shiga ba wanda ya tare, sai wata kofa kawai wadansu suka fito irin kaman a ce ƴan iskan gari, suka ce ya za mu, ai ba za mu yadda a shiga ba. Shine aka yi ta girbe su cikin Makka, amma daga nan ba a sake fala ba. Yasa annabi ya ce duk wanda ya shiga gidansa ya rufe kofa ya aminta, duk wanda ya je ɗakin Kaaba ya aminta, duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya aminta, kaman a ce duk wanda ya shiga fada ya aminta, duk wanda ya rufe kofar gidansa ya aminta, wanda ya shiga gamban house ma ya aminta, to wanda ya shiga masallacin kofar fada ma ya aminta. Misali kaman haka ne. Saboda haka duk wanda aka same shi a ɗaya daga cikin waɗannan wurare kun ga yana son ya kubutar da kansa ne, amma duk wanda aka ga shi a bakin hanya yana tsaye wani ɓata rai, to ya yake so ya yi sai a gama da shi. Yasa wanda aka kashe ba su wuce 20 da wani abu aka yi yaƙi, tun daga nan kuma ba a sake yi ba, manzo Allah ya fito Makka. To shine aka halatta masa ya shiga birnin Makka da yaƙi, amma bayan haka duk wanda ya shiga birnin Makka da yaƙi to dan bala'i ne, dan musiba ne. Allah ya sauke. Wa kafiyil magnami, sannan an keɓance wa annabi zaɗaɗɗen ganima. Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta masa wannan ƙwarai da gaske. Idan aka tara ganima kafin a raba, annabi yana iya ɗaukan ɗaya biyu, wannan an ba da dama. Yasa duk shugaba kima an baki dama matuƙan babu son zuciya ciki, to mu abin da yake damin mutanen mu son zuciya ƙwarai da gaske. Zai iya zaɓa ya ce yana son abu kaza ya ɗauka tun kafin a yi rabo, musulunci ya ba da dama, amma babu son zuciya. To idan ma an ba da wani ne babu laifi, kamar misalin wasu malamai suna maganan cewa da aka zo aka tara ganima ya zo ya gama zagawa, sai ya ce a cire wancan, a cire wancan, da ya zo sai ya ce ai a gari kaza akwai tsoho kaza, ku dauki abu kaza ku bashi, a gari kaza akwai tsoho kaza ku dauki wancan. Ana ganin kaman ya dauka wa kansa ne kawai, sai ya zo ya ce a raba wa mutane sai babbaku. Wannan shine tsarin shugabanci mai kyau. Kuma da yace a bada wane ba kawunsa bane, da yace a bada wane ba babbansa bane, da yace a bada wane ba baban matarsa bane ko yayan matarsa. Saboda in haka ne to akwai son zuciya ciki. Ina fata an gani. To saboda haka shugaba ya zaɓi wani abu a cikin ganima, wannan ba a hana ba. Kumusi kaman kumusi, a cikin kumusi sun kun san idan aka zo za a raba ganima gida biyar, za a ɗauki kashi ɗaya wanda yake shine lillahi wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin, duk waɗanda aka ambace su. To nan ma yana iya zaɓan abin da zai zaɓa. Shi yasa suke kirari ma shugabannin baya. Akwai wani baiti da suke faɗa, laka almirba'u minha wassafaya wa hukmuka wan nashitatu wal futulu. Suna zuga shugabanni abubuwa guda biyar, almirba'u minha wassafaya wa hukmuka wan nashitatu wal futulu. To san mutanen da aka zo abinda aka samu a hanya sai a ce na shugabanni, abinda ya gagara rabuwa sai a ce na sani, domin a kashe wutan fitina don za a iya samun wani abu a ganima a raba shi ba zai rabu ba. Ƙwarai da gaske, duk abin da ya gagara rabuwa nasa ne da sauransu. To akwai safaya, shine ya zaɓa ba tare da son zuciya ba ya halatta, kamar yadda a cikin kumusi yana da ɗaya bisa biyar sai abin da ya yi da shi, ko kuma ya zaɓi wani abu cikin ɗaya bisa biyar. shine wasafiyyil magnami wal kumusi, wasafiyyil magnami wasafiyyil kumusi ko wasafiyyil magnami wal kumusi, ina fatan gani. Wa khussa bil kumusi ɗaya bisa biyar, ko kuma tacaccen ɗaya bisa biyar na ganima. Sannan wa yuzawwiju min nafsihi wa man sha'a, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana iya auren kansa da wanda ya ga dama. Shine malamai suka ce tawalla a tarfaini, ko da yake wannan ana iya samu, wannan ba wai ga annabi ne kawai yake batta ba, kwarai da gaske. Manzo Allah zai daura aure wanda yake so, sai ya ce shi zai bada auren, kuma shi zai karbi auren shi kadai. Da masabar malikiya, idan akwai wata yar uwarka mai yiwuwa a ce kudi taranka, ya halatta mutum ya auri kudi taranka ko? Mai kudi taranka, ko kuma yar wata kanwanka, yar babbanka, ko wani gwaggonka, mai yiwuwa ta tashi a hannunka, ko kuma da aka zo maganan daura aure, shikenan sai kace gaskiya abin nan ita kake so ka aura. To a tsari, idan yar baffanka ne a layin waliyai kana ciki, za ka iya mata walittaka ko ba ka bane? Za ka iya mata walittaka. To kuma kai ne mai auren, to shikenan sai ka ba da kanka, kuma sai ka karba da kanka. Amma ina ganin ni dai ban taba gani an yi ba. Bayan jama'a sun taru, ina mai bayarwa gani, ina mai karba gani, a'a duk kai kadai. Saboda yar baffa na ne. Saboda haka ni Zubairu Madaki na ba da aure wa Zubairu Madaki, yar uwata wacce bisa sadaki kaza. Bayan na haɗe yau, kuma zai ce ni Zubairu Madaki na karɓi auren da aka bani ni Zubairu Madaki, ko ni da na ba da kaina bisa sadaki kaza, na karɓa hannu biyu. Duke nan kai kadai kayi kidanka, kayi rawanka, in ji Hausawa. Wannan ba matsala ba ne. Amma a nan ya kawo kusa an keɓance ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan aure wanda yake so. A can baya mun ambata duk wanda annabi yake so yana da hali ya aure ta, an ba shi dama ya aure ta. Amma kuma duk wanda take kin annabi haramun ne kuma ya rike ta, ya zauna da ita sai dai ya sake ta. Wa bi lafazil hiba, haka ma da lafazin kyauta. Kun san nan ma akwai sabani tsakanin malaman fiqh, wallan suna ganin aure ana maganan kyauta ne, wallan suna ce a'a ba maganan kyauta bane. Amma Allah ya riga faɗa wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an nabiyyu an yastanqihaha khalisatan laka min dunil mu'minin wa za'idin ala 40. Saboda haka annabi yana iya bada aure, ce kai na bada kyautan kaina, na bada kyautan ki wa kaina, an ba ki dama yake banta gare ki, da kuma waza'idin da kari ala 40 bisa hudu. Annabi an baki dama ya auri mata fiye da hudu, amma kai an ce ka tsaya a hudu. Fa kayhu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Wa bila mahrim, kuma annabi yakan iya aure ba tare da sadaki ba, wajen kyautan kenan da muka faɗa. Wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada annabiyyu an yastankiha, ko wanda ta bada kyautan kanta ga annabi, manzo Allah ya yi shiru bai ce komai ba. Shine wani ya zo, manzo Allah ya ce kana da, ya ce yana so, ya ce kana da abinda za ka bayar, ya ce babu, ya ce ka je ka nema, wa in ka tama min hadidin. To kaga kenan dole wani ya bada sadaki, amma annabi ba dole ne ya bada sadaki ba. Kamar yadda yake dole ne kowa ya tsaya a hudu, amma annabi an ba shi dama yana iya wato auren fiye da hudu. Sannan akwai matsala da ake ta maganganu a kai. Wasu malamai suna ganin kana da mata hudu ka sake mace guda ɗaya, ba yadda za a yi ka je ka auro wata sai wannan ta gama idda ta fita gaba ɗaya. Ina fatan gani. Wasu malamai kuma suka ce in dai ka sake mace ta hudu, to a gobe kana iya auro cikon ta hudun. sai dai kuma ka sani automatically idan ka auro wata to kaga wanda ka sake ta babu halin yadda za ka yi kamar yadda ita in za ka mai yadda ita sai dai ka sake sake wata a ciki to kuma musulunci baya son ai ta wasa da saki kamar yadda wasu na da kuɗi sai su haukace su zama ba su da hankali kawai su dinga yin saki yadda su ga dama anyhow ba daidai bane kuɗi ba hauka bane kuɗi ba hauka bane duk mutumin da kuɗi ya ɗebe shi ko matsayi ya ɗebe shi ya yi ta aure aure yana sake sake wallahi daga baya sai ya zo yana nadama sai ya zo yana nadama ko in an zo ana karanta tarihinsa bayan ya girma sai a ce ai yayi kaza to ta wajen nan sai ga ana kokarin rufewa saboda me saboda ba abu ne mai kyau ba ba abu ne mai kyau ba na'am wa za'idin ala arba'in za a iya ƙara annabi an ba ki dama zai iya ƙarawa ya wuce hudu wa bila maharin yana iya aure ba tare da sadaki ba wa waliyin ba tare da waliyi ba wa shuhudin ba tare da shaidu ba wa bi ihramin haka ma yana cikin ihramin aikin haji ko umra an ba ki dama amma sauran mutane an hana su to wannan matsala ita ma an yi maganganu a kai saboda auren nana maimuna radiyallahu anha akwai wanda suka ce annabi ya aure ta yana cikin ihrami wata ruwaya kuma ta gwada annabi ya aure ta bayan ya cire ihrami duka to kun ga akwai bambanci ne amma malam anan ya kawo mana ko da ihramin aikin haji da umra an halatta wa annabi ya aure yana iya yin aure yana iya aurarwa to amma kuma daga cikin ka'ida na aikin haji ko umra an kasa fararen kayayyakin nan ba neman aure ma balle kullu aure ba neman aure ma balle kullu aure wabila kasmin sannan kuma annabi ba sai ya yi rabo ba a tsakanin matansa ko da yake zance mafi inganci maza Allah yana raba kwana saboda Allah ta'ala ya ce turji man tasha min hunna wa tu'i ilayka man tasha wa man iftagaita mimman azalta fala junaha alayk saboda haka annabi yana iya zama ba tare da ya yi rabo ba amma annabi ya karantar da mu rabon kuma rabon yake yi wa yahkumu li nafsihi wa waladihi annabi yana hukunci wa kansa da dansa shi zai iya hukunci wa kansa a karan kansa da kuma dansa saboda adalci annabi ba zai zalunci ba amma kaga kai ba zai yi kai hukunci wa kanka ba ko kai hukunci wa danka ba zai yi ba saboda akwai dan son zuciya idan alkali ne za ka yi masa kara kai masa karan dansa ai ba zai masa hukunci ba sai dai kai shi wani kotu daban to amma manzon Allah in dansa ne za ka yi masa karansa kwarai da gaske kamar yadda annabi zai hukunci wa kansa sai dai haka kuma bai faru ba wa ya hamilahu kuma annabi yana kebance shinge 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 ne yake fala ko menene wanda mutum zai yi alhima kwarai wanda za a yi kamar a samu wani jeji haka shugaba ya kebance wani jeji ya ce kar kowa ya shugaba wanda zai gona a wajen ya halatta amma anan ya ce annabi ne yake banta gare shi kawai sai dai malaman sun ce a sayyidina Umar ma yayi haka amma sai dai suna yi ba wai domin kansu bane ba kamar yadda yanzu shugabannin yanzu suke daga waje kaza su take kilomita kaza daga nan har gada a ce na gwamna ne duk wanda yake wajen ya tashi zalunci ne don kafin gwamnan kafin iyayensa akwai mutane a wajen sun mallaki wajen ya za ya zalunce su lokaci guda na ga su ba adalci ba ne duk sarkin da ya haka zalunci ne tunda wani ko sarautar magada ya yi in ka bincika za ka samu kafin babansa ko kakansa na cancan mai sarautar ya zo ya samu mutane a wajen mallakansu ne duk mutanen da suka fara zama a ƙasa musulunci ya ba su dama kafanta su ce ka kawai wani ba zai zo ya musu haye ya kwace ba sai dai ya saya ko kuma su ba shi kyauta sai dai kuma in ya yake su in yakin musulunci ne to ka mallaki wajen in na zalunci ne kuma kun ga zalunci kan zalunci kenan saboda haka ya halatta a keɓance waje a ce wannan kada a taɓa wajen saboda wata maslaha kamar yanzu yadda ake samun wasu dazuzzuka saboda dabbobi ko waɗansu wurare saboda masu kiwon shanu ko ba ka bane to wani zai je ya ta matsawa sai an yanka masa yanzu akwai waɗansu wurare waɗansu filayen da aka raba mana aka zo aka ce a mutanen da su riga sun keɓance wajen ne domin saboda kiwo da abin nan kwarai mu ma sai daga baya muka sani aka dubi manyan mutane duk sai aka yayyanka musu sai da aka ce kai wannan fa akwai matsala to ba wuri guda ɗaya ba wurare ma da yawa duk an yi rigingimu a kansu ai kamar fili ne a cikin gari za a keɓanta wani waje a ce makaranta za a yi ko asibiti za a yi ko za a bari wajen shakatawa wani sai ya zo ƙarfi da yaji ya je gwamna ya baki takarda ya mallaki wajen zalunci ne don abin da ya shafi na mutane ne gaba ɗaya na amfanin su in an keɓance abu a keɓance abu a ce wannan na mutane ne kusufiya ce ta annabi a yi hakuri bari mu karasa na ƙarshe wala yurasu shine annabawa ko annabi ba a gadonsa kuma dukkan annabawa ba a gadonsu hadisi ya tabbata annabi ya ce mu taron annabawa duk abin da muka bari sadaka ne ba a gado shi ya sa manzo Allah da ya bar duniya ba a raba gadonsa ba ba a raba gadonsa ma iyalansa ba abin da ya bari ma bai takara ya karya ba amma ba a raba ba saboda ya ce ba a gadonmu mu iyayen kowa ne saboda haka annabi baban kowa ne to ba zai yi a raba gadonsa ba abin da ya bari sadaka ne kuma abinda Abubakar bin Abi Quhafa radiyallahu anhu ya aiwatar kenan to waɗannan suna daga cikin abinda mai muktasar ya kawo mana a matsayin kusufiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai waɗansu da bai kawo ba kuma idan mun duba za mu ga tabbas akwai abubuwan da suka keɓanta akwai kuma abubuwan da yake akwai saɓani akwai bayanan malamai akai sai darasin mu na gaba akan abin da ya shafi aure insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh